بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا وديار جنجنا سن قال تبتا غا الله سبحانه وتعالى مي قوة مي قومي وانجا تشكن نفين صدق قدرسا يبامو إيهو مكا داو كاراتو باين هوتونا وتا رمضان دموكجي أيهو منا أشرين دهو إغوات شوال فجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 442 a gidan miladiya yau 5 ga watan 6 shekara ta 2021 mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil muhammad bin abdul wahhab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Kamar yadda muka faɗi, an yi hutu na watan Ramadan. Kafin watan Ramadan ma an yi hutu na kusan sati biyu ko uku, wanda hakan yana da alaƙa da na farko dai na ɗan sami masassara, na biyu kuma ya kasance ana aiki a masallaci. Sati biyun ƙarshe na samu cikakken sukuni, amma kuma kasancewan aiki a cikin masallaci ya sanya ba a samu daman gudanar da karatu ba. Muna fatan dai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Babin da zamu tashi dai ƴan uwa suna biye shine babi na 47, babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullahi aw alquran aw ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babin da zai magana akan ina hukuncin wanda yayi wasa yayi izgilanci da wani abu wanda yake akwai sunan Allah a ciki, ko kuma alqur'ani, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan babi zai yi bayani ina hukuncin wannan mutumi. Idan ban manta ba, babin ƙarshe da muka karanta shine babin da ke magana akan cewa wato girmama sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ba ku manta ba, shine babin ƙarshe da muka karanta, babi na 46 kenan. Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghayyuru al-ismi li ajli dhalika. Babin da ke magana akan girmama sunan Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa, da kuma halascin a canza suna saboda girmama Allah subhanahu wata'ala. Wanda a ciki mun ji cewa girmama sunan Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa wajibi ne akan kowane musulmi, matukar dai yana girmama Allah. Domin idan kaga sunan Allah Allahu ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko As-Salam ko Al-Musawwir ko ɗaya daga cikin sunayen Allah ko sifofin Allah, sai mutum ya girmama wannan sunan, ya mutunta wannan sunan. To wannan yana da alaka da yadda yake mutunta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarsa. Ko ka ji an faɗi, ko kaga an rubuta, sawa'un a cikin littafin alqur'ani ne ka gani, ko kuma ka ganshi ne a cikin wani jarida an rubuta sunan Allah, ko ka ganshi a wani littafi na ɗalibai, kai ko dai ta wace yanayi ko ta kowane irin yanayi sunan Allah ya zo, to ya wajaba a girmama shi. wannan kuma yana daga cikin alamun da ke nuni akan takawa na cikin zuci. To mun tattauna akan wannan babi in ba kuma manta ba, to sai malam ya biye mu wannan babin da wannan babin da zamu karanta yau. Wanda akai rashin sa'a maimakon ya girmama sunan Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma ya izgilanci ya yi wasa da abin da yake sunan Allah ne, ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko kuma alqur'ani mai girma. Kamar yadda na ce, ko dai mutum ya ji an ambaci sunan Allah sai ya wasa da shi, ko ya ga an rubuta sunan Allah sai ya wasa da wannan abin da aka rubuta sunan Allah a ciki, ko kuma ya ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya wasa ya izgilanci, ko ya ji an faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da cewa tabbas wannan sunna ce ta annabi, sai ya izgilanci ya wasa, ko kuma ya ji an ambaci alqur'ani mai girma da wani abu daga cikin hukunce-hukuncen alqur'ani sai ya wasa da shi. To wannan ina hukuncinsa? Shine malam zai tattauna a cikin wannan babi. Da haka sai malam ya ce, babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah, babin da zai magana akan wanda ya yi wasa. Alhazulu shine sabanin, wato yi daukan abu rigirgi da gaske, shine alhazul, wato wasa da izgilanci da sakwasafa da lakwalafa akan abin da ya shafi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, aw alquran, ko kuma alqurani mai girma, aw rasul. Waɗannan kudajen daga ina suke zuwa ne? Allahu musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Haske yake jawo su, Allah ta haskaka mana. Aw rasul, ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kamar yadda muke cewa a har kullun yana da kyau mu fahimci cewa duk yadda ake magana akan al-istihza, izgilanci, to izgilanci fa in ka tsaya ka kalle shi da kyau zaka ga cewa fito na fito ne. Izgilanci ma'anansa shine fito na fito. Yayin da mutum yayi izgilanci akan wani abu, a wannan lokacin yana fito na fito da wannan abin, wato na ɗaya dai bai karɓi abin ba. To ba ma rashin karɓa ba, yana son ya tauye ya ƙasƙantar da wannan abin da ake magana a kai. Domin ko a cikin nau'in kafirci ya kaskashi biyu. Akwai kafircin al-i'rab, kau da kai da ƙin karɓa. Akwai kafircin al-mu'araba, fito na fito. Kafircin fito na fito ya fi girma fiye da kafircin kau da kai. Jama'a kila kun fahimci abin da nake nufi. Akwai wanda za a kawo mishi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya ce ba zai karɓa ba, wannan mene sunan shi? Kafiri. Kafiri ne ta hanyar al-i'rab. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun, shine ma'anan wannan aya. Ko kuma bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun, wannan kafirci ne. To kafircin da yafi shi girma shine mutumin da yake fito na fito da la ilaha illallah, yake yakanta, yake tauyeta, yake neman ya tozarta ta. Kenan kaga shi ya hada da kau da kai, ya hada kuma da yaki, da haka matsaloli biyu ya fada. To izgilanci yana daga cikin kofofin mu'araba ne, kafirci ne na mu'araba. Domin mutum bai karbi ambatan Allah ba, bai karbi Qur'anin ba, bai karbi manzon Allah ba, har kuma sai ya koma yana kaskantar da su, yana walakantar da su. To irin wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in kafircin al-mu'araba. To kuma shi tauhidi asalinsa girmama Allah ne da sallama ma Allah da miƙa wuya, shi ne ma'anar tauhidi. To duk abin da ya kishiyanci girmama Allah shi ne walaƙanci da ƙasƙanci da izgilanci kenan. Duk wanda ka ji yana izgilanci ko kuma yana wasa, to ya nuna bai girmama ba ne. Duk abin da ka girmama shi baka wasa da shi. An fahimta? Duk abin da ka girmama shi baka wasa da shi. duk abin da ka kana tauye shi baka dauke shi da kima ba duk abin da kaga kana walakanta shi baka dauke shi da kima ba to shi ya sanya a har kullun izgilanci yana zuwa ne a babin walakanci da kaskanci da tozarci wanda kuma wannan kai tsaye ya ci karo da tauhidi da haka koda ba a faɗi hukuncin sa ta karkashin wata aya ko na hadisi ba duk wanda aka tambaya me ya hukuncin wanda ya kaskantar da Allah ya yi wasa da Allah ko da Qur'ani ko da annabi ya tauye matsayinsa da kimansa koda ba a faɗo aya ba mutum ya san wannan hukuncin shi kafirci to ballantana kuma ga faɗin Allah subhanahu wataala kamar yadda malai ya kawo cewa qaulillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab yace wallahi idan da zaka tambaye su munafiqai ke idan da zaka tambaye su me yasa kuka aikata wannan izgilancin la yaquluna zaka ji suna ce maka innama kunna nakhudu wa nal'ab wallahi mu muna kutsawa ne kawai muna dan raha ne da wasa muna raha da wasa shi yasa ba wai muna nufin wai walakanci ko kaskanci bane a karshen sai a karshen ayan sai Allah yake ce musu in abillahi ka gaya musu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke izgilanci la ta'tabiru Allah bai karba hankalinku ba kar ku kawo wani hankali kada kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan kun yi imani wannan aya ce a cikin suratul tauba aya ce a cikin suratul tauba wanda kissan wannan aya shine kamar yadda yazo a cikin hadisin gaba wanda malam zai kawo yace an ibn umar wa muhammad ibn ka'ab wa zaid ibn aslam wa qatada دخل حديث بعضهم في بعض يتي حديثي مرفوعي دغ سيدنا عبد الله بن عمر كاغي شي صحابي داك ابين دي يتزغو زوا غ النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ني مرفوع سي يتي محمد بن كعب القرظي ده محمد بن كعب ده زيد بن اسلم ده كما قتاده زيد بن اسلم bawan sayyidina Umar da Qatada bin Da'ama as-Sadusi shi kuma cikin tabi'ai ne duk waɗannan guda uku nan su kuma tabi'ai ne amma duk sun kawo wannan hadisin wancan sahabi shi kadai ya kawo wannan hadisin a wata riwaya waɗannan tabi'ai guda uku su ma sun kawo wannan riwaya kenan hadisin Abdullahi dan Umar marfu'i ne hadisin waɗannan tabi'an guda uku mursali amma tun daga shi dai mun sami ittisalin shi zuwa ga sayyidina Abdullahi dan Umar kaga ba mu da wani iskali sai ya kasance wannan wato ainihin hadisi ne ingantaccen hadisi sai malai ce da khala hadithu ba'dhin fi ba'd hadithun sashin su ya shiga cikin sashi wato wannan riwayar da malam zai kawo maka anan ba za ka ganshi a rubuce a cikin littattafan hadisi a haka a jerin shi inda shi zai kawo maka ba hadisan malaman nan ko kuma waɗannan wannan sahabi da waɗannan tabi'ai guda hudun nan guda ukun nan su ne aka hada sai aka fitar da hadisin a wannan siyakin guda ɗaya kun gane ba to da haka yanzu idan da ka duba littattafan da suka kawo wa'annan asar din to ba za ka same shi a jeran shi kamar yadda ya zo a cikin wannan littafin ba amma wancan tabi'i ya kawo sashi wancan ya kawo sashi wancan ya kawo sashi shi wannan malami anan sai ya hada su gabaki ɗaya sai ya jero su wannan jerowa guda ɗaya duk da kasancen shi ma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba shi ne ya yi wannan aikin ba shi ma ya nakalto wannan maganar ne kai tsaye daga littafin Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ne hada waɗannan riwayoyi guda hudu ya fitar da su fi siyakin wahidi wannan kuma yana nuni akan ƙwarewar malami a cikin ilimin hadisi za ga Sheikhul Albani a wannan zamanin yayi fice matuka akan irin wannan a samu hadisai waɗanda suke hadisan kila sun kai guda goma guda ashirin guda talatin sai a fitar da su cikin siyaki ɗaya sai dai kawai in ya zo can ya maka ishara cewa daga nan zuwa nan wani ne ya fitar da shi
daga guri kaza zuwa guri kaza wani ne ya fitar da shi a cikin littafin sa amma kai in ka kalle shi zaka kalle shi a cikin siyaki ɗaya ne kamar yadda ya makissan masihid dajjal kissan masihid dajjal kusan sabai 33 suka rawaito hadisin ko sama da haka a littattafai mabambanta littattafai sama da guda 30 din haka aka kawo su amma shi duk sai ya tattaro su ya hada su sai ya fitar da su a cikin jerin giyan magana guda daya wannan yana nuni akan kwarewar malami a cikin ilimin hadisi cikin malamai a wannan zamanin Abu Ishaq al-Huwaini yana da irin wannan uslubin idan yana kawo hadisi sai ya tattaro duka riwayoyin hadisin kawai sai ka je yana kawo shi da salo guda daya a zubin magana guda daya ba tare da yana tantance maka cewa wannan riwayan wani ne ya kawo wannan wani ne ya kawo ba kawai zai ce maka hadisi kaza ingantacce ne wani da wani da wani da wani sun rawaito ga yadda hadisin yake sai ya jero maka hadisin kawai a jerin sa wannan yana nuni akan kwarewar malami ne a cikin ilimin hadisi to shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa As-Sarim al-Maslul littafin da yake magana zararriyar takobi akan duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine sai ya kawo wannan maganan kamar yadda yake shi kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sai ya dauko daga littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine sai ya kawo mana shi anan yana son ya fassara mana kissan wancan aya da cike cikin surat Tauba sai yake cewa annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk wani mutum ya fadi a yakin Tabuk wato akan hanyar su na zuwa yakin Tabuk mutumin ga abin da yake cewa ma ra'ayna misla qurra'ina haula ban taba ganin mutane kamar waɗannan makarantan namu ba yana nufin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ban taba ganin mutane kamar irin waɗannan makarantan namu ban taba ganin arghaba buunan waɗanda suka fi manya-manyan ciki masu katon ciki wato ishara ne zuwa ga mafadaita mayunwata masu cin tsiya subhanallah ban taba ganin mutane kamar irin waɗannan makarantan yana nuni zuwa ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin arghaba buunan masu manya-manyan ciki masu cin tsiya wala akadhaba al-sunan ga ƙaryan tsiya wala ajbana inda liqa ga tsoran tsiya in an je fagen yaki ya'ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-qurra wa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine abin da yake nufi shi wannan munafiki da ya wannan magana فقال له عوف بن مالك سي عوف بن مالك يكيشي مشي كذبتا يكيشي قريا كي مكين الله ولكنك منافق خيدي منافقي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكيشي والله سينا كيوانا مغانا ذواق منزان الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره سي عوف سي يتفي قرن منزل الله صلى الله عليه وسلم دومين يا باشي لبارين ونن كفوبرا ده ونن منافقي فوجد القران قد سبقه سي يسمع القران مي جرما يا رغاش وجاء ذلك الرجل Qur'ani ya riga ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da wannan munafiki yace shine yake ce masa idan da ka tambaye su me yasa suka yi haka shine sai ka ji suna maka rantsarantsi wallahi kawai muna kutsawa cikin magana ne dan maganganu ne haka dai na yanke hanya tafiya ta yi tsawo muna dai dan irin tattaunawa ne yamu amma mu ba wai ina nufin ba muna nufin cin mutunci bane ba wai muna nufin zagi bane za su yi ta kawo hanzari sai ta kawo hanzari suna badawa suna sa ran su kubuta a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine lokacin da yazo samu alqur'ani mai girma ya riga shi zuwa da wannan bayani. Wa jaa dhalika ar-rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai wannan mutum sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa qadirta hala wa rakiba naqatahu, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya tashi ya dora an ci gaba da tafiya. Dan wannan abu ta faru ne a lokacin da ana cikin tafiya an dan tsaya a huta, in tsaya wanda akan yi a ci abinci a yi sallah a huta dan ƙara samun guzuri na ruwa da sauransu. To irin tattaunawar da ake yi, to shine wannan munafikin ya tara waɗansu a shararai irin sa. To a wurin akwai mummune kuma irin su Abu bin Malik, shine dauko wannan izgilancin da walakancin yana nuna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran sahabbai, yana faɗin wannan muguwar magana akan su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhu. To shine lokacin da Qur'ani ya sako ya gaya masa, sai kuma ga Abu bin Malik ya zo, ya manzon Allah ga abin da nake yace masa, ai Qur'ani ya riga ya gaya masa. To shi wannan munafiki tunda ya ga Aufi ya riga ya tashi, ya kuma ce zai gaya ma Annabi, bai boye masa ba. To shine sai ya biyo shi. To shine faqala, sai yake cewa lokacin da yazo sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hau adin hawansa ya fara tafiya. Faqala ya rasulullah, sai yazo yana fadin ya manzon Allah, kaga munafinci ƙarya yake yi, ba a cikin zuciyar shi, ba daga zuciyar shi take fitowa. Saboda dama kamar da Qur'ani ya tabbatar, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu shahid innal munafiqina lakafirun, sukan zo su ce ya manzon Allah, amma ƙarya suke yi, ba da gaske suke yi, izgilanci. To in ban da izgilanci, ta yaya zai dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi irin wannan mugunyan magana? Kuma dan Allah, Annabi sana da sabai matsorata ne in an je gurin yaki, mutum 300 su fuskanci mutum 1000, don Allah wannan alamar tsoro ne? Ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, duk cikin sahabbai tun da suka musulunta babu wanda ya taba yin ƙarya, babu sahabin da ya taba yin ƙarya tun ranar da ya musulunta. Ƙarya ko da irin na raha da ba'a din nan, na zo ban same ka ba, da gaske kake a kai dai ban zo ba, sahabi baya irin wannan, ba ma sahabbai ba, ba ma tabi'ai ba, malamai ma cikin nan 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 da baya ba, kai ko a cikin manan billahi lazi akwai wanda baya ƙarya, ƙarya bai yi kirga shi, ƙarya billahi lazi akwai wanda baya yi, kawai shararu ƙarya akwai wanda baya yi. To ballantana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dubi mutanen da ake cewa mutum zai kwana ya uni da dabino ɗaya da shan ruwa sau ɗaya, mutumin da zai kicin abinci ya ba dan uwan shi dinya rayu, wannan sanannen abu ne a cikin ɗabi'an Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Mutumin da zai fito ya daure cikin shi da duwatsu saboda bai samu abincin da zai ci ba, mutumin da zai sami nono idan ya sha kurba 1 2 3 shikenan ya ci abinci a wannan yinin, wai dubi shi a ce wai yana cin abinci da yawa, kai ka san babu mutumin banza kamar munafiki, babu makaryaci kamar munafiki, wanda yake idan musulunci ya ci gaba yana bakin ciki, idan an samu tasgaro a cikin al'ummar musulmi yana farin ciki. Allah ka shiryatar da mu. To shine sai wannan munafiki yazo sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yana ce mishi innama kunna nakhudu, ai wallahi ya manzon Allah, kawai dan kutsawa muke yi cikin maganganu, wa natahaddafu hadithar raqab, muna maganganu ne irin dai magana dai na matafiya, naqata'u bi an na tariq, muna dan yin wayannan maganganun ne haka dai ya yanke mana hanya mu dan samu dai saukin tafiya haka irin wayannan abubuwa, ya ta kawo wannan hanzari. Qala ibn Umar, sayyidina Abdullah ibn Umar yake cewa ka anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nis'ati naqati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar ina tuna gashi ina ganin shi lokacin da yazo yake rike igiyan da ake daura tagun Annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana kan abin hawa shi kuma ya zo jikin shi na rawa har ma a gaba yake cewa innal hijarata tankabu rijlaihi yana tafaina tuntube da duwar wutsu saboda gigi cewa ya zo ya rike igiyan taguwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab yana cewa wallahi ya manzon Allah mu kawai muna kutsawa ne in tada tade ne kawai dai irin namu raha da kawai wasa muke yi fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un da Allah ne da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgilanci la ta'taziru kada ku kawo wani hangari kada ka farko ba'da imanikum karshen ayan kenan kun kafirta bayan kun yi imani ma yaltafitu ilaihi manzon Allah ko kallon shi ma bai ba ko kallon shi bai yi wa ma yaziduhu alaihi annabi bai kara akan wannan ba yana ta ban kauren shi yana ta shiriritan shi wallahi manzon Allah ya mana hakuri wallahi kaza annabi yana ga mishi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum iya abinda annabi ke ga mishi kenan ko ya waiwaya ma ya kalle shi kallo da ke nuni akan rama da mutunci bai ba munafiki kenan dama can Allah ya ga ma annabi ya ayyuhan nabiy jahidil munafiqina jahil kufar wal munafiqina wa ghaluz alaihim ka gallaba musu to yazo yana yankan hanzari amma annabi bai kalle shi ba kawai abin da yake jaddada masa da ayoyin Allah da Allah da ayoyinsa da manzon Allah kuke izgilanci to kun kafirta ashe duk wanda ya izgilanci da ayan Allah ko da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko da alqur'ani to wannan mutum ya kafirta izgilancin nan tana zuwa ta kofofi mabambanta ko dai mutum ya wasa ko a gaya mishi ya dariya ko a gaya mishi ya izgilanci a gaya mishi ayoyin Allah ko hukunce hukuncen Allah da ya saukar a cikin littafi mutum ya izgilanci da sallah ya izgilanci da azumi ya izgilanci da zakka wannan kafirci kai ba ma ayoyin Allah na Qur'ani kawai ba al-ayatu shar'iyya har al-ayatul kauniyya idan mutum ya izgilinci da su ya kafirta al-ayatul kauniyya ayoyi yadda Allah ke gudanar da duniya mutum ya izgilinci da zafi zafi yayawa sai kai wannan zafin ba dalilin shi kawai wannan wahalar da mutane ake yi wannan kafirci ne ya izgilinci da ayoyin Allah amma al-kauniyya ko sanyi ya sanyi ya ce wannan sanyin ya yawa bai kamata a rika irin wannan sanyin ba wannan izgilanci ne kafirci ne ko ai ruwan sama ya rusa gida ko ya wani abu wanda yake shi a fahimtansa ruwan sama ya mishi banna ya izgilanci da ruwan saman da Allah ya saukar wannan kafirci ne ko mutum ya izgilanci da irin yadda Allah ya gina halittar wani abu halittarsa idan ya kalli halittarsa ya ga wannan halittar ba irin abin da ya dace da shi kenan ba ya kamata a ce ya fi haka kyau ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza wannan izgilanci ne da ayoyin Allah kafirci to dan haka ko mutum ya izgilanci da ayoyin Allah alkauniyya ko ya izgilanci da ayoyin Allah ashar'iyya ayoyin alqur'ani kenan ko mutum ya izgilanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam saƙonsa ko kuma wata sunna daga cikin sunnoninsa wanda ya tabbatar da cewa wannan sunnan annabi ne sai mutum ya izgilanci da ita wannan kafirci ne kai to amma idan da mutum ya yi izgilanci ga wani mutum mai addini shi kuma yana hukuncinsa wani mutum ne ya fito da wata kama na addini sai wani ya mishi izgilanci shi wannan kafirci ne ko ba kafirci ba
me kuke fahimta akan wannan kafirci ne ko ba kafirci ba ne to wadan suka ce kafirci akwai wanda yake da ji akan haka akwai wanda yake da ji na ha kaga mutum mai addini ya fito da sima da kama irin na addini sai kai masa izgilanci eh shine inda dauka cin mutum ba cin mutunci ba izgilanci abinda malami suke bayani anan shine idan kai izgilanci ga mutum mai addini ba zai zama kafirci kai tsaye ba har sai in kana da yaqinin abinda yake tabbata shari'an Allah ne amma sai kai izgilanci akai a wannan lokacin izgilancin ya koma zuwa ga shari'an ne ko dai qur'ani ko sunna amma kai a fahimtar ta wannan mutane ne ɗan tsanani sun fi tsananta abubuwa sai yazo da wani abu wanda alama ce ta addini amma kai baka ma zanta wannan alamar addini bane kawai kana dauka wannan tsananin nan ne irin nasu sai kai izgilanci akai kafirci ya shigo ne da shigo ba misali kamar ɗan boko haram ai kowa san ɗan tsanani ne kowa ɗan tsanani ne ka dauko da iyayensu can al-khawarij khawarij can wanda suka rayu a zamanin sahabbai wanda suka rika kashe sahabbai saboda wata fahimta ta su idan suka dauko sai su ce maka ai inal hukmu illa lillahi akan wannan inal hukmu illa lillahi sayyidina Uthman sayyidina Ali suka ce ya kafirta saboda sayyidina Ali da sayyidina Amr bin al-As sun yadda kowanne ya kawo wakili a zauna ai sulhu ai hukunci ai hukunci sai suka ce to tunda kai sayyidina Ali kai yadda ai hukunci kuma bayan hukuncin Allah kai ma Amr bin al-As kai yadda ai hukunci kuma bayan hukuncin Allah to duk kun kafirta sun kasa gane wadansu ayoyi da yawa da suke magana akan fa ba afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwali an-nas gaya nan Allah tabbatar da hukunci zuwa ga bayi to su sai suka rike wannan inal hukmu illa lillahi hukunci kadai na Allah ne da haka babu wanda zai hukunci sai Allah sai suka ce to tunda sayyidina Ali da sayyidina Amr bin al-As ya dade wannan sun kafirta wannan tsanani ne ko ba tsanani bane akan haka suka gina addinin akan irin wannan sai su tara sahabi me zaka ce akan sayyidina Ali bin Abi Talib yace mutumin kirki ne bawon Allah ne cikin mummune da Allah yake kaunan su yake kaza sai su ce to kai ma ka kafirta ka ji da kafi da haka kai ma hukuncin ka kisa sai su kashe shi ga matarsa kusa da shi ke kuma me zaki ce akan tambayar da muka yi mijinki tace abin da ya faɗi daidai ne da ciki da komai sai su farke cikin to ire-iren waɗannan mutane sai ka gamsu cewa ƴan kaushi ne ƴan tsanani ne sai suka zo da wani abu wanda yake koda ko hadisi ne ya tabbata koda aya ce ta tabbata amma kai ka fahimce su akan wannan tsananin nasu ne wannan tsananin nasu ne suka zo da shi suka kawo wannan magana sai suka kawo suka ce dole ai kaza sai ka ce maganan banza kila kun fahimta to irin wannan kaga mutum bai kafirta ba saboda bai izgilanci ga Allah bai izgilanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai izgilanci ga Al-Qur'ani ba ye izgilanci ga wani mai wanda ya fito da sima da alama ce ta addini abin da yasa a kawo wannan kofan saboda akwai waɗanda suke izgilanci ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane idan da za mu ɗora musu lazimin maganar su sai su kafirta idan ka je gidajenmu a yau ka je gidajenmu akwai gidaje da dama da za ka samu akwai wani ustazu a gidan mai addini mai cewa zai bi sunnar sa amma yana da miyagun ɗabi'u wurin mu'amala ba shi da tausayi ba shi da rahama ba shi da mutuntawa ba shi da girmama mutane saboda mene saboda su ne ɗan sunnar sa ko kuma su ne ɗan salafiya bai kimanta kowa bai ganin kowa da daraja ila kun fahimce ni da kyau bai ganin kowa da daraja akwai irin wannan ko babu akwai su to yana iya zuwa saboda irin wannan mummunan mu'amalar tasa sai ya zo da wani abu wanda yake kila ya tabbata a cikin hadisi ko a cikin wata aya
sai yayin shi ya ce maganan banza ɗan tsanani sai ya zazzage shi akai kaga ba za a ce ya kafirta ba saboda mene ba yi isgilinci ga ayan Allah ko Qur'ani bane ko hadisi ya walakanta wannan dan kaushin ne da suke tare a gida ko anguwa daya irin abin da ke faruwa kaga ustazi yaje ya auri ƴar wani mutum amma shi ba ruwan shi da mutunta sarkuta surukuta ai ba ƙarya bace surukuta ba ƙarya bace sayyidina aliyu kaga da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso kanin annabi ne fa annabi ya rene shi a gidansa amma ya auri ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kuma ya ƙara bashi wani kurjinin annabi baya ga kurjini na annabta baya ga kurjini na matsayin shi na yayansa to yanzu annabi yana da wani kurjini a wurin shi na matsayin shi na sarkin shi Sayyidina Aliyu tambayoyi da dama bai iya yin su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ke da alaka da kunya abin da ke da alaka da janaba abin da ke da alaka da irin wannan babin Sayyidina Aliyu bai iya tambayan Annabi kuma dalilin da yake badawa li makanati binatihi indi saboda ina auren yarsa sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya Sayyidina Aliyu na kunya Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan dan salafiyan wannan zamanin shi ba ruwan shi da wannan kunya zai tashi dangase je gurin sulkin sa assalamu alaikum ai manzo Allah ya ce almusafatu sunnah to kaga a wannan lokacin sulkin yana iya cewa yana iya zagin shi ya ce kai da musafan kun cika zanku a wannan lokacin to wancan ya kafarta kenan bai isgilanci ga sunna ne ba yayi isgilanci ne ga wannan mare kunya ila kun gane kofar da nake so in kawo domin mu samu sauki a cikin mu'amala to ire-iren waɗannan abubuwan malamai suna bayanin cewa ba zai zama kafirci ba domin baka yi izgilanci ga Allah ba baka yi izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine karshen wannan babi sai malai ce fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula mas'ala ta farko hayal azima ita ce mas'ala babba cewa anna man hazala bi hadha fa huwa kafir duk wanda ya izgilanci yayi wasa da waɗannan abubuwan da aka kawo to kafiri duk wanda ya izgilanci yayi wasa da waɗannan abubuwan da aka kawo ya kafirta الثانية مسألة تبيو أن هذا هو تفسير الآية وأن قصة الحديث يكاو شيني تفسير وانشان آية في من فعل ذلك كائنا من كان أكن دون دي أي كسئر وانن خوء بموانين شيني وانن كائنا من كان خوء وانين خوء لموانين خوء بموانين إن دي إزجلنش غا آية الله أكرن تامش آية الله إزجلنش ديتا a karanta mishi ayin Qur'ani a ce daka wannan ita ce dokar Allah yayi izgilanci to ya fada cikin wannan bala'i ya kafirta jama'a kafirci nan fa sauki yake da shi fa kafirci nan sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa innar rajula la yatakallamu bil kalima la yulqilaha balan so da yawa mutun yakan yi magana kalma ɗaya zai faɗi shi a wurin shi ma ba wata matsala bai damu ma da ita ba wani ma an ka tambaye shi an jima ka faɗi kaza zai ce to ba zan iya tunawa ba la yulqilaha balan bai dauke ta da kima ba amma ya hawi biha fin nari ab'ada ma baina al mashriq wal maghrib wannan kalmar za ta jefa cikin wutan jahannama ya nutsa a cikin wutan jahannama sama da yadda ka san tsakankanin fadin sama da ƙasa zai nitse can karkashin wuta saboda mene kalma ɗaya tak ko jumla ɗaya tak da yi shi yasa mutum sai ya taka tsantsan kalmomin da zaka rika faɗi a bakinka sai ka rika taka tsantsan da su shi yasa a baya in ba ku manta ba mun karanta a babin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktharuhum kafirun mun karanta kuma ya'rifuna ni'matallahi mun karanta kuma wata aya ne muka karanta kuma anan baya kaɗan wanda ke nuni akan kiyaye kalma mun karanta wata aya babi ne da malam ya bude wata aya da ita fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn. A cikin waɗannan babubuka guda biyu ai malam ya kawo ɗan tsirin kurakure na harshe wanda yake tara Allah da wani ne, hada Allah da wani ne a cikin su. Amma mafi yawan lokaci mutane ba ma sa mai da hankali akan wannan. Shi yasa mutum idan zai magana sai ya kula matuƙa da irin kalmomin da zai amfani da su wurin magana. Kuma ga hadithun Mu'az da Mu'az yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai za a kama mu da abin da hara saman suka farta? Annabi ya ce sakilata ummuka. To menene ke kifa mutane a hancinsu a cikin wutan jahannama in ba abin da hara san su ya girba musu ba? Dan haka harshe hadari ne, duk abin da zaka rika farta kai taka tsatsan akan sa. Farka je kai faɗi kalman da za ta fitar da kai daga cikin musulunci, ta maida mutum kafiri, ta maida mutum munafiki. Yana nan shi kuma yana da riga, yana ganin ai shi musulmi ne, yana zuwa masallaci yana sallah. الثالثة مسألة أخو الفرق بين النميمة والنصيحة لله والرسول. ينا ركيهم فانشبان بانشين النميمة دكما نصيحة غا الله دا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سمع أن النميمة شين أوكم مغانا واني كاكايما واني دا نفن كباتا ساكن كانوس شين النميمة من كرن تاشا أبايا. Duk wanda ya dauki maganan wani ya kai mu wani da nufin ya bata tsakankanin su, to wannan annimimanci ne. Me yayin haka ba ya shiga aljanna? La yadkhulul jannata qattatun ay annama. Qattar shine namma. Me irin wannan mummunan dabi'an ba ya shiga aljanna? To amma kuma akwai nasiha ga Allah da manzansa. Kamar yadda muke bayani, ma'anar nasiha shine ka nufaci Allah da alkhairi. Kana faci manzon Allah da alkhairi shine kai nasiha ga Allah, kai nasiha ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ji wani mutum yayi mugunyan kalma wanda zai cutar da addini ko zai cutar da tsarin wani wuri, tsarin kuma ana son ne a cimma manufofi na addini da shi, to ba annabimanci bane idan ka dauki wannan maganar ka je ka ga mu shugaba nasiha kai. Kun gane? Idan ka ji wani mutum yana shirye-shiryen yanda zai rugwada wani tsari na da'awa, yanda zai bata masu da'awa, ko ka ji 'yan siyasa suna mitin akan yanda za su hudo ma malamai su bata su, to kar kai ƙasa a gwiwa, tashi ka je ka kai maganan gaba, na ji wani ka faɗi sunan shi, wani yana magana akan zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza. A wannan lokaci ba annimimanci kai ba, kai nasiha ga Allah ne da manzansa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Kar wani ya zo ya irin wannan wani ya ce to ka gani yayi annimimanci, magulmaci, annimimi. Ba annimimi ba ne. Duk wanda ya ji wani abin da zai cuci addinin musulunci ko zai cuci al'umman musulmi sai ya bar shi a cikin cikinsa, to wannan mutum ya cutar da Allah da manzansa. An fahimta? Dole ne in ka ji an faɗi abin da zai cutar da musulunci ko musulmi, wajibi ka fallasa wannan maganar. Ko shugaban ƙasa ne yayi ko gwamna ne, in dai kana da tabbas, to wajibi ka fallasa ka kai ma wanda abin ya shafa domin a ɗauki mataki a kai. Ko a masallaci ne, sai ka ji wani suna mitin suna shirye yanda za su hudo makaratun masallaci, yanda za su hana, to ka je ka gaya ma liman ko lada, ka ce gashi na ji wani da wani suna mitin akan abu kaza, abu kaza da abu kaza. Kuma kar kai kunyan abin da zai biyo baya, a ce kai ka faɗa. Ka faɗi wannan ne saboda kishin Allah da manzansa, saboda kishin addinin musulunci. In ana maganan Allah da manzansa da addinin musulunci, ba a maganan ɗaiɗaikun mutane kuma. To da haka a fahimci bambancin da ke tsakankanin annamimanci da kuma nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Arrabi'atu mas'ala ta hudu, الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. دول كما كرك تنتشيوا أيو شني أكين أفوا أفوا عند الله كيوسو أيو شني كما با أين أفوا سيري أي كوشيد السنين. دول كفاين شون كرك زما كي متن يكوى سلاب با كا أو كان زايبي eh ka zama salaf idan ana zaman lafiya, amma ana taban addinin musulunci ko aka tabi addinin ko aka tabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka tabi alqur'ani mai girma ko aka tabi wata doka daga cikin dokokin Allah, to a ga tashin hankali a ga zafi daga gare ka ba maganan wai afuwa bane a wannan lokacin a yau in kana mu'amala da mutane zaka riga ganin irin waɗannan ɗabi'un yayin da ka zama mai sauki to mutane taka ka suke yi walakanta ka suke yi amma yayin da ka dauki mataki na kwato yancin addini da mutuncin addini da kare mutuncin addini kai da mutuncin kanka ma to sai ku zauna da mutane lafiya dan haka akwai kurakuran da za a yi maka kai afuwa Allah yana san irin wannan afuwa akwai kurakuran da za a yi maka yana da alaka da addini ba maganan afuwa bane in dai an maka kuskuren da yake wannan kuskuren kuma zai tabi addini ko zai tabi addinin ka ko zai tabi addinin al'umma ko zai cutar da al'umma ko zai zubar da mutunci a wannan lokacin ba magana ne na afuwa ba ya danganta in abin yana da bukatun kawai kai bayani ne cewa abin nan ƙarya ne ba haka akai ba kai bayani irin yadda akai ma annabi Yusuf alaihi salam bai zubar ma kowa ba bai bata ma kowa ba aka zo aka sami shi magana ma jaza'u man arada bi ahlika su'an aka sami shi magana wai yayi ninyan alfasha yayi ninyan banna yayi ninyan kaza a irin wannan lokaci ba za ka ce to ainihin yana dogara ga Allah shikenan a tafi a hakan tunda aka suka dauka a'a sai da ya fito ya barantar da kansa yace hiya rawadatni an nafsi wannan abin da ta fadi ƙarya ne ba gaskiya bane ga yadda gaskiya take ga yadda gaskiya take ga yadda gaskiya take kai bayani saboda mene saboda mutane su gane idan ba kai bayani ba yana ka karba kenan ka yadda idan waɗansu kai maka mummunan zato babu laifi ke da haka an yi abin da zai taɓa mutuncin ka to ka zo ka kare kanka ka kare kanka ni da an fahimta wannan a cikin nasoshin shari'a yana da yawan gaske in kuma an yi abu ne wanda zai taɓa mutuncin addini to lalle ka zo ka kare addinin musulunci irin munafiƙan nan da suka zo suna sukan waɗansu dokoki da hukunce-hukunce na addini wanda muka rakata ta wani akan su lokuta mabambanta su dauki wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah su tozarta wannan ko su dauki wata magana kila kayi wani wa'azi ko kayi wata fadakarwa ko wani malami yayi tafsiri sai su dauki wannan abin kuma abin da ya fadi gaskiya ne sai su yi batanci a kan shi saboda ya taɓa wata maslaha ta su to ka zo ka yi raddi kai wa mutane bayani na gaskiya wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqq wa hasan tafsira ba wai imani bane ka ce shikenan ba bar ai shiru sun tadi ba kai suka taba ba sun tare abin da yake da alaka da addini dan kai kai tafsiri ne misali ko ka karantar ne amma ka tadi maslahan su na duniya mulkin su ko kasuwancin su ko irin mummunan tsarin da suke kai ko mummunan aqidar su sai su dauko sai su zage ka sai su yi maka raddi to ka zo kai musu raddi na ilimi da hankali ila an fahimta da haka ba ko da yaushe ne zaka ce wai kai mai afuwa ne kai mai yafiya ne kai mai hakuri ne kai ko kai ne salamatu saboda kamun kai kullun aminci ne kai dai kullun salam assalam kai ne al-islam ko to in aka tabi addinin musulunci ka fito kai raddi ila kun fahimce da kyau kuma idan mutum ya zama baya kunyan Allah da manzansa alamu na nuni akan munafiki ne babu laifi ka fito da sunan shi karar ba annimi manci bane ba giba bane kaga da yan bid'a da munafikai ba giba bane ka fito da sunan su karara ka fito da aibin al-imamu an-nawawi ya kawo wannan bayani a cikin riyadus salihin babin da yake magana akan annimi manci ya kawo waɗansu ƙofofi guda shida ya ce idan ka yi su ba annimi manci ba yi idan mutum yana taɓan addinin musulunci munafiki ko ɗan bid'a ka fito da sunan shi ka ce wane ya bid'a iri kaza ko ɗan bid'a ba wanda ya bid'a ba ku lura ba wanda ya bid'a ba ɗan bid'a akwai bambanci tsakankanin wanda ya bid'a da kuma ɗan bid'a akwai wanda zai bid'a saboda wani fahimta da ya samu sai ya ce wani abin da yake bid'a ne wannan ba ɗan bid'a sunan shi ba yayi bid'a irin wannan ma Allah na iya gafarta masa amma wanda yake shi tarin shi ne bid'a ya gina addinin shi da aqidin shi akan bid'a ne to idan ya fito da wani kamar wanda zai ce maka wai kuna mu'amala da aljannu miliyan nawa ne ko biliyan uku ne ko biliyan kuma magana na hauka da rashin kan gado za su hada kai da aljannu sai musu maganin masu zajin wani kaga wannan wannan hauka da bankaron dake ciki da yawa za su hada kai da aljannu su rika kwato musu dan dari kan tijjaniya idan yanki da nafa sun kama su za su hada kai da aljannu biliyan 3 da jagororin su miliyan 200 su rika zuwa suna karbo musu mutanen su a gurin yan boko haram to wannan kaga wannan babu laifi in kai ma irin wannan rabi ka firo da sunayensu da sifofin su ka fadi ba giba bane Allah ka shiryatar da mu al-khamisa mas'ala ta karshe anna min al-a'zar man la yanbaghi an yuqbal kaman da yanda muka bayani akwai uzurin da ba a karba mutun ya je tafka ka tobara ga addini sai ya kawo hanzari ba a karban irin wannan hanzari a diran masa ba za a karbi hanzarin shi ba a diran masa a kyale shi da Allah ai mai Allah ya isa ai mai tokin alatsi ne ya kawo hanzari ai ga dalili na ai ga dalili na menene menene kamar yadda muka karanta a can baya in aradna illa ihsanan wa tawfiqan ai wallahi mu ka saboda kasa ne ana zaune tsakankanin kafirai da musulmi in ba mun yi haka ba ba za a duk ya gama kawo hanzarin shi ko a daren masa a ce abin da kai kafirci ne munafinci kuma Allah baya son kafirai a gaya masa kuma sai Allah ya tozarta wala kafirai da munafikai sai ya tunkuma su a cikin wutan jahannama fiddarka al-asbali minan nar akwai uzurin da ba a karba idan mutum ya sauki Allah ya sauki annabi ya sauki ayoyin Allah ko kunce kuncen Allah ba a karban hangarin sa idan jahili ne to ka ja bakin ka shiru mun in ka san kai jahili ne ai wallahi ban sani bane to in baka sani ba wace kai magana kan abin da baka sani ba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ai an mun kaza ne wanda ya makan ya soke ka kai ma ka soki mutuncin shi kadai amma dan me zaka tada addini to irin waɗannan ba a karban hanzarin su to sai dai idan mutun yayi isgilanci ga Allah ko ya zagi Allah ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zagi dokokin Allah sai ya tuba ana karban tuban shi ko ba a karba sabanin malamai waɗansu suna ganin duk wanda yayi isgilanci ga Allah ya zagi Allah ko ya tuba ba za ka tuban shi ba kafiri ne murtaddi a kashe shi kuma ba za a yi mishi sallah ba ba za a kai shi makabartar musulmi ba ya zama ban maguji amma magana mafi daidai shine idan ya tuba tuban shi ta gaskiya Allah zai karɓi tuban sa wannan ita ce magana mafi daidai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan kan a cikin littafin As-Salimul Maslul za a karɓi tuban sa kuma ya zama musulmi na ƙwarai to amma wanda ya zagi annabi fa sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sai ya tuba za ka karbi tuban shi ko ba za ka karba ba to ko da an karbi tuban shi amma hukuncin shi kisa kun gane sabanin wanda ya zagi Allah subhanahu wataala wanda ya zagi Allah sai ya tuba shikenan Allah subhanahu wataala ya inni la ghafaru liman taba Allah yana karban tuban wanda ya abin nan ya tuba zuwa gare shi kuma Allah rayayye ne baya mutuwa da haka duk wanda ya tuba zuwa ga Allah Allah ya karɓi tuban sa amma wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma daga baya sai ya zo ya tuba to mu je an karɓi tuban shi to amma akwai wani haƙƙi kuma a gefe shine haƙƙin ya zagi annabin addinin musulunci shi kuma wannan hukuncin kisa ne akan sa da haka za a kashe shi tuban shi a amfane shi a gaban Allah hukuncin shi dai kisa amma ya tuba yanzu to tuban shi mun karɓa ko muna fatan Allah ya karɓi tuban shi amma ya amfane shi ne a gaban Allah ila an fahimta to haka ka'ida take kamar yadda malamai suke kawo wallahu ta'ala a'la wa a'lam ina ganin sai mu tsaya in sha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu shiga babu ma ja fi qawli Allah ta'ala wa la in azqanahu rahmatan minna abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rafa mu asirin duniya da lahira ka ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya abinda ya fi mu Allah ka iya mana abinda muke iya Allah ka ce muke mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da bara mu zuwa ga tafarki madaidaiciya Allah ka yaye mana kunci da wahala da kakani kai Allah ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka raba mu da talauci da wahala da kakani kai Allah ka raya da mu akan shari'a, karbi rayuwar mu akan shari'a. A ranar tashin alkiyama ka tare mu a tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Matkar dai ya gamsu cewa wannan abin sunnan annabi ya shiga ciki, amma inda matsalan take bai gamsu ba, kawai yana ganin kawai in hatsanani ne, kawai kuna da tsananta abubuwa ne, shi bai gamsu sunna ba ce, to kaga ba zai shiga ba. Amma yanzu ya tabbatar da wannan sunna ce ta annabi, annabi haka yake, annabi yana da gemu, annabi Isa ma na da gemu, kirista ma sun yarda da wannan, amma duk da haka kuma sai izgilinci ta shiga.